daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe, shirin matasa ne yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin Zango FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun a kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za ku iya jin mu ta yanar gizo voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
da ni Hadiza Kyari.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha, inda yau ma 30 ga watan Yuli na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan makomar yaran da ake kora daga makaranta. Shin ko gwamnati na iya taimakawa akan wannan batu?
Inda ce gwamnati za ta kirkiro wani shiri ne domin iri waɗannan yara, kama ko a hannun sojoji ko kuma yan sanda, kebe wani center for iri yara da aka samu da iri wannan hali a kai su can, kamar rehabilitation kin aje a koyar da su yadda za su dawo cikin hankalinsu.
Haka yake fa Hafiz. Kasa wata rana kan zauna na yi tunani irin 'yan ta'addan nan da 'yan bangan siyasa, wato wani irin abubuwa ne suke aikatawa, munanan abubuwa.
Gaskiya aikuwa shi yasa da muka samu labarin yarinyar da aka kora daga makaranta, saboda ta ɗauki ciki muka ce to bari mu tuntuɓi wakilin sashen Hausa Abuja, wato Hassan Maina Kaina, inda ya tattauna mana akan da masu sharhi akan irin wannan lamari.
Kuma muna tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook. Sai ku biyo mu ku ji duk wa'annan a cikin shirin yau da gobe.
To masu sauraro, bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota, wato Facebook, inda muka ce mecece makomar dalibai da ake kora makaranta kwata-kwata, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Ko a yau ta fito ne daga Amadu Abacha Mashina, inda ya ce yau da gobe makomar ɗaliban da aka kora daga makaranta kwaci ne lalacewa, fadawa cikin ƙungiyoyi, tada kayar baya. Allah ya kyauta.
To sai kuma amsa na gaba daga wurin Adamu Abubakar Bajo, inda ya ce gaskiya wasu suna shiga babban matsala ne, shi yasa wasu kuwa ba karatun ya kai su ba.
Shi kuma Jabiri Haya Muhammad ya amsa ya ce yau da gobe wannan san bai kamata ba, domin kuwa rashin adalci ne a ce har ka kwashi shekaru amma lokaci ɗaya a kore ka.
To sai kuma amsar Awal GSM Jos, inda ya ce kuma baya shi ne makomarsu, domin sun tsinci kansu a wani yanayi mara daɗi, shawara sai su koma wani makarantar, kar hakan ya sa su kama wata hanya mara kyau.
Ga kuma amsar Adamu Abubakar Bajoga, inda ya ce salon filin yau da gobe ikon Allah, gaskiya wasu matan ba don karatu suke zuwa ba, don buƙatan kansu ne, amma muna jira mu ji daga gare ku don mu ƙaru.
Shi kuma Bashir Nuhu Shu'aibu cewa yayi wani hanin ga Allah baiwa inji malam Bahaushe. Haƙiƙa ɗaliban da ake kora makaranta wasu hakan yakan zama alkhairi a wajensu, su je su tarar da arzikinsu ta wata hanya, wasu kuwa akasin haka ake samu, amma dai rashin korar shi yafi zama alkhairi.
Shi kuma Isa Bakanikin waya Sadam ya ce salam VOA Hausa yau da gobe, haƙiƙa wasu ɗalibai suna koma wata makaranta domin ci gaba da karatunsu, wasu kuma suna koma sana'a ko noma ko kiwo, tashi lafiya yau da gobe.
To shi kuma Mubarak Shehu cewa yayi idan ba su da sana'a za su zama ƴan ta'adda cikin al'ummominsu.
Ga kuma amsar Ruqayya Usman Farija Buwa, inda ta ce in ɓerana da sata to fa daddawa na da wari, matakin da yasa ake kora wasu yara a makarantu kwata-kwata, lamarin da bai zo ma ya bada mamaki ba, ganin yadda mu ma iyayen yara muna da laifuka wajen baiwa malamai haɗin kai don inganta iliminsu.
Sai kuma amsar Zaharuddin Umar Jibrin, inda yace a gaskiya yawancin waɗanda aka kora makarantar su su suke zuwa suke shiga munanan ayyuka da ake ta neman yadda za a shawo kansu yanzu
sai kuma Amsar Mansur Almugumel inda yace yau da gobe ai ɗaliban da ake kora daga makaranta tabbas ba su da sahihiyar makoma a rayuwar su sai dai ragaita a gari da shaye-shaye da aka ta miyagun laifuka da fatan Allah ya shirye mu baki daya
sai kuma Amsar Shehu Adamu Rijau inda yace eto makomar su a gaskiya ya danganta da dalilin da yasa aka kore su din domin dai dalili shike haifar da dalili
ga kuma Amsar Hussein Alhaji Ali mai gishiri Rijau shi kuma yace makomar su ita ce su koma gidajen iyayensu domin samun wata makoma wadda ta dace da su wato sana'a domin raba kansu da zaman banza ina ganin hakan shine mafita
sai kuma Amsar Sadi Energy Tandare Potis inda yace yau da gobe ilimi garkuwar dan adam a wannan zamanin makomar daliban da aka kora kwata-kwata daga makaranta shine zaman gida domin kuwa ba su iya koma makaranta domin ci gaba da karatu muna fatan za a bulo da wani sabon tsari da zai rika ba su damar kammala makaranta
ga kuma Amsar Sa'idu Sabo inda yace salam yau da gobe illolin da yake tattare idan an kore shi daga makaranta abin ba zai lissafu ba sai dai ya kamata hukumar makaranta su yi hattara su kuma iyaye su sake miƙe watsaye domin cusawa yara tarbiyya mai kyau
to shi kuma Yusuf M Ramadan mai gombawa cewa yayi a gaskiya da farko ma bai kamata a kori dalibai kwata-kwata daga makaranta domin dai ko ba komai shi ilimi gishirin rayuwa ne duk wanda aka kora kwata-kwata daga makaranta a gaskiya makomar sa ba za ta yi dadi ba muna fatan za a hana malamai korar dalibai kwata-kwata daga makaranta
ga amsar mu ta karshe kuma daga Ibrahim Suleiman Macika daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza shi kuma yace gaskiya za su shiga damuwa mai tsanani sai su fara sata da sauransu Allah dai ya taimake mu to madalla ku ci gaba da aika mana da sakonni da kuma amsa mana tambayoyi to yanzu bari mu leka Abuja mu ji tattaunawar Hassan Maina Kaina da masu shari akan wannan lamarin
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe wanda ni Hassan Maina Kaina zan jagoranta A yau zamu tattauna batun nan ne dangane da yake faruwa a makarantun kasan nan daban-daban a wasu kuma lokuta daban-daban. A tare da ni a cikin wannan zauren daga gefe na dama akwai Muhammad Alkali wanda tsohon shugaban kungiyar dalibai ne, sai kuma Malam Musa Wamba wanda uba ne kuma shugaba ne na wata kungiyar iyaye da malamai da kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Muhammad I Usman wanda gogaggen dan jarida ne kuma tsohon wakilin kamfanin dillancin labarai na kasar Qatar. Malamai barkan ku da shigowa cikin wannan shiri a halin yanzu.
Barkanmu dai.
Muhammad I Usman in zan fara daga gare ka. A kwanan ne aka samu wata makaranta a nan Najeriya inda wani dalibi yayi wa wata daliba ciki kuma wannan abin ya kai ga hukumar makarantar suka sallami wannan daliba daga makarantar amma kuma shi dalibin aka bar shi ci gaba da karatu. Me wannan yake nunawa kenan?
To idan da wani abu da hakan take nunawa a zahiri Malam Hassan wato wannan yana nuna wato karshen kurewa ta rashin tarbiya da kuma sukurkucewa al'adu da wato ainihin gudanarwa a matakai daban-daban a cikin matakan kuwa har da bangaren ilimi domin duk inda aka samu masu aikata laifi guda biyu to zaka samu wato hukunci kusan sammakal ya kamata ya zama a baya can idan ka duba Afirka nan ciki misali idan aka yi shi ba tare da aure ba ana wato ainihin la'akari da shi a matsayin abun kunya ne abun kunya a al'adance abun kunya a addinance sannan kuma abun kunya a duk kewayen da hakan ta faru domin a shekaru kamar 100 da suka wuce a arewacin Najeriya idan aka samu cikin shege a gida kusan ruwan gidan ma al'umma ba sa sha zaka ga uban yarinya da dangi kusan an tarkata ma an bar wannan gurin gabaki daya to amma abin da ya kamata mu fahimta anan shine wato laifi idan aka yi in aka ce laifi tsakanin Allah da bawansa ne wannan laifi mai sauki ne saboda ba kai kake gafara akan sa ba Allah ne yake yi abin da ya kamata mu fahimta kenan sannan akwai zahirin al'amura na cewa komai ya canza yanzu misali a garin nan zaka ga kabilu daban-daban al'adu daban-daban kusan duniya ce ta hadu a garin nan akwai ƴan China akwai Amurkawa akwai bakakken Amurka irin ku wanda Amurka ne kuma na Najeriya misali to duk irin wayannan al'adu sannan a kowace bangaren addini ko al'ada ko kabila ana buƙatar duk ɗan wannan kabila ko ɗan wannan addini ya zama yana da girmamawa ga dukkanin al'adun sauran wato jinsi na ɗan adam na duniya. To akwai al'ummomin da misali idan aka yi cikin ba tare da auren ba aka zo aka daura auren ya halatta auren su al'ada ce, baka isa ka ce a wurinka kai ba daidai bane amma a wurin sa daidai ne. To saboda haka idan muka duba wannan zahiri na abun nan, to zamu ga cewa mataki na farko shine mu fahimci shin shekara 100 baya da yanzu daidai ne, a'a lokaci ya canza. Saboda haka mu tashi mu farka daga baccin da muke ciki. Kuma illar kawo ɗa ba tare da tushe ba a duniya shine yana zuwa ya zame mutane butuna. Auren ma an yi shi ba riƙe ƴaƴan ba, ga sunan wasu sun zama ƴan ta'adda, wasu sun zama ƴan ɗaukar amarya, wasu sun zama ƴan fashi da makami, wasu sun zama masu ƙwace da sacar mutane.
Malam Musa Wamba, ina zo gare ka matsayin ka na uba.
Na'am.
Idan wannan abubuwan yana faruwa a makarantu, kana ga me yake kawo ka nema tukun da farko tunda dai ka san makaranta wurin samun tarbiya ne.
Kware.
Kuma a ce yarinya ta haifu a makaranta ba tare da miji ba, kaga ƙarshen rashin tarbiya kenan.
Kware.
Me yake kawo irin wannan abu?
Wato rashin tarbiya wato tun daga gida ne ma. In ka duba. Don halayen da yaro zai tashi kamar yarinya karama ko kuma yara suka tashi da shi, in ba kwa sa musu ido dole ne zai jawo irin wannan abin da ya faru. To amma in ana bincike yara sosai tun daga gida za su ji tsoro. Kuma tarbiya iri tarbiya da ya kamata a yi musu shine ya kamata tun yaro mai fara wayo, suna wayo ana koya musu wannan ba shi za ku yi ba, wannan mutum ya ce a yi haka kar ku yadda ku gudu. Amma yara kaga tun daga ƙanana don saboda iyaye ba su cika damu da wannan ba, makarantu ma yanzu shani malamai makasan ba suna ne mafi yawa don saboda ba iri tarbiya da muke da shi na dashi ake yanzu ba.
Na'am.
In ka duba zaka gano cewa su malaman ma ba su damu wanda iri don ya kamata su dinga sa hankali a kai yaran nan, wanda iri tafiya ne suke, wanda iri wasa ne suke da juna. To za su taimaka su gano cewa wannan tafiyan gaskiya fa yaran nan sun shiga wani hali, tun daga nan za a dago. To ka gan za iya kare shi tun kafa ya kawo kamar haka.
Muhammad Alkali, kai dai ka yi shugabancin kungiyoyin ɗalibai daban-daban tun daga matakin secondary har zuwa jami'a da sauran sassa hakan nan. A matsayinka na wanda ka san kabali da ba'adin harkar ɗalibta a makarantu da sauransu, wasu na ganin cewar akwai buƙatar gwamnati ko kuma su hukumar makarantun da haɗin gwiwar gwamnati a keɓance wani wuri da a turanci ake kira irin rehabilitation center ɗin nan domin a tunkari irin wannan matsalan. Amma kai ya kake kana al'amuran gaba ɗaya?
To bala san wato ainihin akwai matsala ne da yake faruwa kamar yadda abokan tattaunawa suka yi magana akai. Kaga farko dai akwai matsaloli daga wajen iyaye. Tarbiyyar nan ya zama wani abu da ba mu da lokacin da muke ƙanana babu karatun addini da yawa, amma akwai faɗakarwa da za a maka wanda za ka ji kamar kawai in ka aikata wani abu kawai wuta za a saka ka. Gashi ba ilimin sosai, amma akwai abubuwa da za a yi saboda al'ada ya yi guiding ɗin iyayenmu sun ɗaura mu akan tarbiyya da ya kamata. To yanzu ga yawan malamai na addini ga yawan abubuwa daban-daban, amma tarbiyyar ya lalace saboda kuma yanayin ƙasar da muke ciki. Don kuma in ka zo ka duba ta gefen malamai za ka dubi cewa yanzu wasu malaman ma ba su cancanta su zama malamai ba. Wani tsohon ɗan iska ne a cikin anguwa bai da aikin yi yazo ya zama malami, to ta yaya zai ba ɗanka tarbiyya? So daga wannan wajen ma an samu matsala wanda malami ne zai iya neman ɗalibansa ya kai ga ya mata ciki. To ɗalibi yana kallon malaminsa yana neman wancan fa budurwar wane ne, budurwar malam wane ne. To ni ma ai sai ga ana gasa tsakanin ɗalibi da malami akan budurwa. To kaga tarbiyya ya riga da ya lalace, wanda gwamnati ya kamata ta shigo cikin lambarin ta kalli to malamin da duk ya kamata a bashi ya dauki yara ko ƴan primary ko ƴan secondary waye ma shi.
Wannan sai ka tuna min kwanan nan anan cikin birnin Abuja an samu wani malami da ɗalibi da suke neman wata ɗaliba a makaranta ɗin kuma wanda bayan an yi auren kuma aka je aka samu shi ɗalibin yana kwana da ɗaliban bayan an gama auren.
To kaga duk lalacewar ne ya tabbata, tunda in har a ce wai ɗalibi zai je bayan ɗalibar ta yi aure ya koma bin gidan malaminsa, wanda dan aka ce maka ga malamin ga hanya ma kana karkar kana
ai uba ne
to amma kuma yau an waye gari kana gasa da malamin ka saboda tarbiyar ta lalace.
To Muhammad Azman, ina dawo bangaren ka. Misali akwai wasu abubuwan da ake ganin su laifuka ne masu nauyi a wasu daga cikin makarantun kasan nan. Kamar misali shan miyagun kwayoyi da kuma irin wannan wato ayyuka na badala din, da kuma misali kamar ayyuka irin su kungiyoyi na asiri da sauransu haka. Galibi idan an samu dalibai da aikata irin wannan aika kai tsaye koron su ake daga makaranta, kai kana ga wani matakin ya race?
To ai ba zai yiwu ka tara mutane na kirki sannan a zo a samu jibu a cikin su kuma ka ce za ka bar shi ba. Idan an kori dalibi a makaranta abu ne mai kyau. Ai an hikimar kore ita ce kar a bar shi a cikin na kirki ya taho da na kirki, gaba zai iya cirawa ya zama shugaban kasa. Idan ba a kore shi a wannan lokacin ba, ya kai labari ya zo ya rusa kasar, aka ce za a dauko wannan tarihin, sai a ce a lokacin me yasa ba a dauki mataki ba. Korar tana da hikima. Korar tana sa mutum idan har mai shiriwa ne ya shiryu, sannan tana tona asirin wanda duk yake aikata laifi a tsakanin yara wajen iyaye da dangi da makusanta su san matsayin wane. Akwai iyayen da idan aka samu irin haka su kansu ba sa ansa ƴaƴan ballantana makaranta ta anshe su, aje suke har sai an dawo an zauna sun koma sun tuba daga irin wannan. Saboda haka ƙa'idar dama makaranta, ai hikimar makaranta ita ce shiryarwa. To idan aka samu kuma wani akasin haka, wani abu da zai zo ya zama annoba ga mutane, to sai a sallami wato ainihin yaro daga makaranta. Idan ya gyara halayensa da sauransu, sai a dawo a zauna cikin sharadi da ka'ida tsakanin dangi wato tsakanin iyayen yara da malaman makaranta da hukumar makaranta, a samu a sasanta in ta dawowa ne ya dawo, in ko ba an dawowa bane ya tafi. To matsalar da ake samu a Najeriya shine babu cikakken hukunci ko kuma wani shiri tartibi daga gwamnati ta tarayya ko gwamnatin jiha ko gwamnatin kananan hukumomi na idan an samu irin hakan a ce akwai wata cibiya ta horo da za a sa yaro a ciki wanda za a iya gyara tunaninsa, wanda zai dan samu wani lokaci wata shida ne shekara ɗaya ne biyu ne uku ne har ya fito ya zama mutum, wanda da a baya can akwai, yanzu kuma aka waye gari babu.
Na'am. Malam Musa Wamba, idan muka duba misali wasu suna ganin cewar irin wannan kora da ake wa ɗalibai,
na'am,
ɗaliban wata ran sukan rikide su zama su ne 'yan jagaliyan siyasa, su ne 'yan daba, 'yan sara suka da 'yan iskan gari haka da sauransu. Kana ga wannan haka ne?
Ba shakka haka din ne, don saboda kamar yadda muke wannan hira, akwai makarantar da ni ne ma PTA chairman. To daidai iri wannan abubuwan suna faruwa, sai dai kawai don saboda su yara da aka kora daga iri wannan za su je su hadu su zama su dawo makarantar suna attacking malamai su, attacking kuma yara makaranta. To saboda haka ni ina gani kama inda a ce gwamnati za ta kirkiro wani shiri ne domin iri waɗannan yara, kama ko hannu sojoji ko kuma 'yan sanda, a kebe wani center for iri yara da aka samu da iri wannan hali a kai su can, kamar rehabilitation kenan, a je a koyar da su yadda za su dawo ciki hankalinsu. Dan suka dawo ciki hankalinsu, to za su dawo su ci gaba da makaranta. Amma ba haka ba, in aka kyale su za su zama baraye, wanda su za su je su shiga aiki ayyuka a sha, za su ko kai za su kara bata gari ma gaba daya. To saboda haka na shawarar shi ne iri wannan, sai dai inda gwamnati za ta iya kirkiro wani cibiya da za ta lura da iri wannan, a dinga yaron da aka samu da iri wannan hali a kai shi ta wannan wuri, in ya gyaru a dawo da shi.
Na'am.
Yeah.
So masu sauraro kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu sake koma zauren yau muhawarar yau da gobe mu je karshen tattaunawar.
Alkali Muhammad a matsayin ku na dalibai misali kaji abin da Malam Musa ya faɗa me za ka raka
wato ainihin malasan abin da nake kara gani ya kamata a ce in abu makamancin wannan ya faru da dalibi kamar yadda suka yi magana cewa ko gwamnati ko kuma attajirai da suke da kuɗi ya kamata a ce su ware wasu wajaje da ya kamata a rinka tattaran irin waɗannan mutane ana tara su a wajen ana ba su tarbiyya in ya kama ma ya zama cewa nan ne makarantun su su gama makarantun su a wajen ba tare da sun shigo cikin al'umma ba ma bilantana su gurɓata wannan al'umman da ake tunanin masu kyau ne so a wajen nan Allah ya taimaka masu shiriyuwan ne watakila za a samu kyakkyawan alaka tsakanin su da kuma waɗanda aka daura su haƙƙin su ba su ilimi da tarbiyya a wajen watakila su daura su akan turba mai kyau to za a samu saukin irin waɗannan bata gari da suke zaune a cikin al'umma kuma kaman abubuwa na shaye-shaye da ungiyoyin asiri duk yana faruwa wani lokaci daga wajen iyaye ka zo ka haifi ƴaƴa barkate baka iya kuma tarbiyyantar da su ba baka iya ba su ilimi ba to ta yaya za a samu sauki a cikin al'umma kai ka sake ma al'umma ka ce ga sunan su je su karanta da al'umman kasa to ta yaya za a zauna lafiya wanda amma in ka haifa daidai ka ba su tarbiyya da ya kamata za ka yi tarbiyyantar da su za ka ba su ilimin da ya kamata za ka tufatar da su yadda ya kamata wanda amma ka zubo su barkate ka gagara kuma kula da su to wanda ma Allah fa sai ya tambaye mu akai so
Muhammad Usman idan muka duba yadda misali waɗannan jami'o'i ko kuma makarantun secondary a wasu lokuta suke samun irin waɗannan wato aika tsakanin ɗaliban su misali kana ga a cikin rukuni na ɗalibai a wani rukuni ne aka fi samun irin wannan matsala misali tsakanin ɗalibai maza da ɗalibai mata a ce misali ɗalibi namiji mai aikata badala da kuma ɗaliba ta mace wacce wani lokacin abin zai kai a ce har ta samu ciki a makaranta wani rukuni na ɗalibi ake samu irin waɗannan matsaloli ne
to ai shi namiji duk inda ka gani shugaba ne jagaba ne ita kuma mace duk inda ka ganta rarrauna ce Allah ya mata rauni ita mai bi ce kuma mu dauki wannan batun ciki da kake gani sau da yawa wasu wanda suka fi zama ma shiryayyu a cikin ƴaƴan kar mu manta cewa duk yadda ka kai da gyara ɗanka idan aka ce kewayensa akwai lalatattun yara akwai wannan tasiri mun ga yadda za ka ga yaro ya shashaya ya zo kama yarinya za ta tafi makaranta ya mata fyaɗe ta dauki cikin kuma a zo a bari har ta aihu idan ba aka zauna aka gaya maka tarihin abun ba sai a ka'ida cikin zamantakewa al'umma sai kaman ta yi laifi wanda ba laifinta ba ne to idan duk inda kaga aka samu gurɓatattun mata to maza ne suka fara gurɓata su ba mata ba sai dai idan mace bata samu tarbiyya daga gida ba wannan wata matsala ce daban amma ƴaƴa mata sun fi saurin ɗaukar seti ƴaƴa mata sun fi tausaya ma iyaye da gudun abin da zai jawo wa iyaye wato ɓacin rai fiye da ƴaƴa maza tarbiyyar ɗa namiji akwai wahala matuƙa amma tarbiyyar mace idan ka killace ta ka zaunar da ita cikin ruwan sanyi ka mata magana to har abada tana tuna wannan maganar tana kuma tuna ka kuma duk inda take a duniya a gidan mijinta ne a wata ƙasa ce take aiki a ina ne wannan wato yana daga cikin rahama da Allah ya yi a cikin ƴa mace saboda haka ba za a ce ba lalatattu a cikin mata ba amma yawancin lalacewa ta samu asali ne daga ƴaƴa maza domin su ne jagaba sannan kuma Malam Hassan kar mu manta cewa zamanin yayi wani irin canji wato canjin inda ka san ana cikin dare a kunna wuta ana cikin dare a ga rana ta bullo yanzu idan ka dauki batun wato shafukan yada zumunta din nan da sauransu mutum ne bai san yarka ba bai taba ganin ta ba bai abinda ba daga cikin daki kai baka san ma me yake faruwa ba ya riga ya gama ya ba ta labarin ƙarya da gaskiya ka san ko mata da imani ta riga ta fada to saboda haka kafin ka ce ko ba sai ga tana kuka ita kadai din garu abin a hoto ne amma ita ta yadda to kaga namiji ba haka zuwa ka mishi irin wannan to saboda haka ya kamata mu duba raunin su mu tausaya musu kuma mu san cewa wani abu guda daya duk inda kaga bakin talauci da rashin seti al'umma da rashin alƙibla Allah to ana tozarta mata ne a wannan al'ummar duk al'ummar da ta rike mata ta tausaya wa mata ta mutunta mata ta ajiye mata ta ba wa mata ilimi wannan al'umma a zahiri muna ganin cigaba a cikin ta muna ganin kuma wato rashin fushin Allah a cikin wannan al'umma muna ganin albarka ko wani bangare a cikin wannan al'umma
na'am Malam Musa kaga Muhammad ya kawo wani batun waɗannan kafin yaɗa zumunta irin su Facebook su WhatsApp da sauransu akan nan
ba shakka
kai uba ne kuma jagora ne a kungiyar iyaye da malamai na makaranta misali dan in batu dan gane da rawar da waɗannan kafin suke takawa wurin ƙara gurɓata wurin ƙara kawo irin waɗannan matsalolin a cikin al'umma
yes gaskiya kwarai da gaskiya kama su ire waɗannan kama video ma video haka a ciki na Facebook da suke kallo da kuma ni na fima son ce mu daga wajen iyaye kaga yanda za a yi kana gida dama na fara da haka cewa yara bai kamata ka dinga bincike yara tun daga kanana yanda suke kwanciya ba daidai bane da yanda ku manya za ku kwanta to kuma yaran maza da yaran mata ba daidai bane ka sa su dinga kwanciya wuri daya to in ka fara daga nan ita tarbiyya zai soma daga nan daga gida kenan a lura da iri waɗannan wurare da kuma yanzu internet services din nan ka duba yara sun fi mu sani zaka sai dai in ka zo kai zaka kai kamar uban ka zo zaka lura ko me suke kallo sai ga sun kashe shi sun koma wani to don saboda akwai abubuwan da na iri wanda kai ka sani ba abubuwan na fuskanci na menene da ake yi da yawa na karwanci da su menene duk suna kallo in suka yi kallo haka ka san yara za su lalace daga nan to tun daga nan za su developing iri wannan zuciya cewa su ma sai sun yi to iri waɗannan abubuwa ne kamata mu sake duba ya za a yi a kare yara daga iri wannan abubuwa
mu mai alƙali kuma wasu kuma dalibai waɗannan kafofi na internet suna da irin lawar da suke taimakawa wurin bincike research da sauran abubuwa kan na karatu amma misali kana ga duba da yadda wasu yaran suke karkatar da makasudin abin zuwa wani abu daban a irin wannan ne me ya kamata a yi ne
to gaskiya akwai abubuwa da yawa da ya kamata a yi na farko dai kaga shi wannan kafa da aka sadar na internet ko kuma Facebook ko YouTube ko Twitter duk abubuwa ne da aka yi shi da wani manufa daban tunda dai mu dai a da mun san Google ne Google din nan kai Google za ka yi searching din abin da duka ke bukata so sai yazo ya hadu ga Facebook ya hadu ga Twitter ya hadu ga
WhatsApp
ga duka ga sunan dai barkate wanda su sun zama ma sun tashi daga asalin abin da ake so a yi na bincike saboda wannan kwata-kwata musu danganta bincike ba abu ne da yanzu a zo a dauko wani bidiyo a jefa a wajen kamar su YouTube a dauko wannan bidiyon na batsa fitsara badala wane ne a jefa yara ku ba yanzu dan datan nan na naira 150 200 yaro zai sai yana zaune ya gani ai sa'ana ne yayi ni ma zan ce ne ai ba abin da ai irwan abubuwan to gaskiya abubuwan nan sun lalata tarbiya da yawa duk da sun taimaka wajen bincike ba amma kuma sun
gaishe da Hassan Maina Kaina to masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka min ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Joe Gill tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta gajiya kuma Allah ya kai mu zuwa gobe kuma